Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makere, muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji rawar da masu kula da lamura suke gani talakawa za su iya takawa da zai kawo ingancin harkokin mulki a Najeriya. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna tafe da nasiha Ramadan. Babangida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako, kamar yadda muka saba, kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarhuwa, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makere. Shugaban Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na Joint Base Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8:30 na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London, sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na Air Force One. A ziyarar aiki da zai gudanar a Turai, Trump zai gana da Queen Elizabeth na biyu. Zai kuma halarci bikin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaki da turawan Nazi a Birtaniya, kana zai yada zango a Ireland. Trump da uwar gidansa Melania Trump da manyan ƴaƴansa za su halarci wata liyafar girmamawa da sarauniyar Turai za ta shirya musu. Amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da Iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Lahadi, amma ya kuma bayyana shakku ko Tehran ɗin za ta amince da wata sabuwar tattaunawa. Ya ce, mun shirya mu shiga tattaunawa ba tare da wasu sharuɗa ba kafin tattaunawar. Mun shirya mu zauna da su, Pompeo yana faɗa wa manema labarai a Switzerland. Sai dai babban jami'in diplomasiyya Amurka ya ƙara da cewa yunkurin da Amurka ke yi na kawo ƙarshen miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar Islamiyya ke yi zai ci gaba. Ya ce, lalle Amurka ta kimtsa tsaf ta koma kan teburin tattaunawa, idan Iraniyawan sun amince za su sauya halayensu kamar kowace ƙasa. Amma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa a wata hira da labaran ABC a nan Amurka cewa yin wata sabuwar tattaunawa da Washington abu ne da kamar wuya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai akan tungar sojojin Siriya ya kashe soja ɗaya, kana ya raunata wasu biyu, kana ya kuma lalata ma'ajiyin makamai, a cewar ma'aikatan labaran Siriya. Harin da aka kai kan tungar soji na T4 a tsakiyar Lardin Homs yana zuwa ne sa'o'i bayan da Isra'ila din ta kai wani farmaki a Golan Heights da ke kudancin Siriya. Isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin ba akan tungar sojin, amma dai ta ce harin da ta kai akan Golan martani ne akan rokar da aka harbo mata a ranar Asabar daga Siriya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jela cewa ba za su lamunta da duk wani makamai da za a harba zuwa cikin ƙasarsu ba. Cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory ta ce farmakin Isra'ila a Golan Heights ya kashe mutane 10 ciki har da sojojin Siriya da ma mayakan ƙasashen waje. Daga ƙarshe, babban sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya fara wani rangadin kwanaki biyu a Macedonia ta Arewa, wacce ake ganin ita ce ƙasar da za ta karu a cikin ƙawancen soji na ƙasashen yammacin duniya. Stoltenberg ya isa filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Skopje a jiya Lahadi. Daga bisani, wakilan hukumar zantarwar ƙungiyar NATO masu tabbatar da hukunce-hukuncen ƙungiyar za su karu da shi. A wannan ziyarar za su tattauna batun sauye-sauye a Macedonia ta Arewa tare da shugabancin ƙasar. A cikin watan Fabrairu ne aka sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin Skopje, wacce ta baiwa tsohuwar ƙasar jamhuriyar Yugoslavia zama ƙasa ta ciko 30 na ƙawancen NATO da za a tabbatar da ita.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla bari mu bude wannan babin da batun harkokin mulki a Najeriya inda shugabannin siyasa da aka rantsar ranar Laraba da ta gabata suka fara zabar waɗanda za su dafa musu. To ko talakawa suna da haƙi kan yadda ya kamata a mulke su? Tambayar kenan da nayi wa mai fashin baki David Dimas dake zaune a nan Amurka ga abin da yake cewa.
Talakawa dai nayi waya da mutane da yawa a gida. Ina kullum muna tare da mutane a waya a gida kuma ina zuwa ina komawa in yi gaisuwa a gida. Talakawa abin da suke nema yanzu shine shekara hudun da baba Buhari ya hau yanzu. Shekara ne wanda za a duba a gani cewa wai idan shinda talakawa sun yadda da shi bai iya ya taimakawa ɗan talakawa ba to wane ne zai saki talakawa taimakawa talakawa na daya na biyu kuma shine APC jam'iyyar ABC da su suka ci gwamnati sun ce mu zamu yaki da cin hanci zamu taimakawa talakawa idan ba su iya sun tsaya akan gaskiya sun tsaya akan promises abinda Bature yake kira promises da suka yi ba to ya zama to cewa wai ba abin da zasu sake zo su ga wa talakawa talakawa ba za su yadda da su kuma ba talakawa ba za su sake zabe su kuma ba
amma kana ganin talakan Najeriya ya kai wannan matakin da zai iya tsayawa tsayin dukan cewon wannan ya yi min aiki wannan bai min aiki ba ko kuma ina ganin wannan zai fi min aiki ya zabi wanda yake so na daya kenan na biyu kuma ana korafin cewon waɗansu lokuta waɗanda talaka ya zaba ba shi ake ba ana batun ba gudin zabe
eh da gaskiya akwai maganganu haka sosai kuma da gaskiya kuma mun ga abin da ya faru a Zamfara da wayansu wurare daban-daban da kuma gaskiya so ba za mu ce wai yanzu wai ba wani abu kamar haka ba mun ji dadi yanda kotu na aikin sa idan akwai abin da ya kamata baba Buhari da APC muna nema hannun su shine su bar kotu su yi aikin su su bar hukumomi su yi aikin su idan yanzu haka bari in sake amsa tambayan ki na farko talakawa sun kai haka abinda talaka yana so ya gani shine ya ga abinci ya ga tuwo akan table sa ya ga albashin sa an biya sa idan ana gwamnati komin alkawarin da gwamnati suka yi idan talaka bai ga abinci akan a gidansa ba talaka bai samu tsaro ba talaka bai samu albashin sa ba wani abinda zai sa ya sake zabe wannan mutum kuma ko ya zabe wannan party kuma ko jam'iyyar nan kuma so da gaskiya akwai wurare da mutane sun ce mu bamu zabe shi ba amma bamu san mabudin da ake yi ba amma mun barwa Allah mun barwa kotu mun ga na Zamfara ya faru da kuma wayansu wurare da ya rage suna nan ana kotu ana janin jaka da kotu so da gaskiya ne ya faru a wayansu wurare don kotu ya nuna mana da kuma talaka a yanzu haka talaka ya san cewa wai ga wanda zai mini aiki ga wanda ya mini aiki ga wanda bai mini aiki ba talaka ya san haka
talaka ka burkuka akuri arkaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka burkuka
kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin
kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa talaka ka bar kuka wai alka yancinka kai ibaka munka ita ta tace ka latino da sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya
madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kuri da shirin mu na gaba
amma babu sa shashan ke ba kana babu sa sakar ke ba kudi a fashe da hanya mai
Masurare assalamu alaikum shirin kyautata tattalin arzikin al'umma jimnatin da kuma daidaikun su ita ce sabuwar manufar gwamnatin jihar Jigawa a yankin arewacin Najeriya wadda gwamna Badr Abubakar zai jagoranta karo na biyu yayin da hukumar kula da harkokin sufurin kayayyaki ta ruwa ta fayyace irin kayayyakin da za a yi safarar su a sabuwar tashar Nesu da Teku dake Kaduna. Sunana Mahmud Ibrahim Kuli dauke da raga mashirin. Masarare a Larabar makon jiya ne wato 29 ga watan jiya na Mayu. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi rantsuwar kama aiki karo na biyu, kuma a wannan rana ce galibin gwamnonin Najeriyar suka yi makamancin wannan rantsuwa ta kama aiki daga masu adi na biyu zuwa masu adin farko. Bisa al'ada dai a wannan bigiran rantsuwa ne shugabannin kamfai ya ce alƙiblar gwamnatocinsu a fannin tattalin arziki da sauran fannoni. To amma da yake shugaba Buhari bai gabatar da wani jawabi ga 'yan ƙasa ba bayan kama rantsuwar. A don haka ba a kai ga sanin hakikanin abin da gwamnatinsa za ta sanya a gaba ba ta fuskar tattalin arziki da kuma sauran bangarori. Sai dai a nasu bangaren gwamnoni masu wa'adi na farko da kuma masu maimaitawa sun gabatar da irin waɗancan jawabai na al'ada da aka saba gani, tare da fayyace manufofi da alƙiblar gwamnatocinsu a fannin tattalin arziki da sauran bangarori masu nasaba da ci gaban rayuwar al'umma. Alal misali, gwamnan Jigawa da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya, Badr Abubakar, wanda ya fara wa'adi na biyu na shugabancin jihar, ya ce a wannan karo gwamnatinsa za ta mai da hankali ne akan abin da ya kira Human Development Agenda da Turanci, wato tsarin nan na haɓaka tattalin arzikin jama'a a ɗaiɗaikunsu da kuma jimlatan.
Ko da yaushe Jigawa tana zama na ƙasa a tattalin arzikin jama'a, in ka duba lissafe-lissafe da ake na talauci, Jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fitowa a wannan bari. To tunda a sahu na farko mun yi kokari an sa duka infrastructure, wato aikace-aikacen da suka dace, yanzu magana da ta rage shine ya za a yi a haɓaka tattalin arzikin mutane, ya za a kawo arziki jiha, ya za a yi a rabu da dogaro da albashi, ya zamana cewa tattalin arzikin nan a Jigawa ya dogara da gindin kansa saboda masana'antu watakila da aikin noma da irin abin da mutane suke samu na alheri, wanda yake ya zama jihar ta zo ba a ma tunanin albashi a maimakon a yanzu da in ba albashi ba kusan abubuwa da yawa suna tsayawa. Kamar yadda ka sani, mun sa ginshiki na noma domin mun tantance cewa noma ne kadai muke da damar da za mu yi amfani da shi ya farfado da tattalin arzikin jiha. Ta hanyar noma mutanenmu za su yi noma su samu amfani, in an yi noman mai yawa zai kawo masana'antu, wasu masana'antun kuma za su jawo wasu, wanda Allah zai kawo yalwar arzikin da yardar Ubangiji. Kamar yadda ka gani yanzu ana yin kamfanonuwan shinkafa ko ina a Jigawa, kuma wani akwai babban project na yin noman rake da kuma sukari da kuma mutane da yawa da suke sa jari wajen noman liɗi da na soɓa rodo. To wannan abu muna so mu inganta shi ya kafa sosai, in ya kafi sosai zai kawo masana'antu masu yawa, kuma zai kawo ci gaba, kuma zai kawo amfani ga dimbin manoman da suka fi su ne suka fi yawa a al'ummar Jiga.
Bisa wancan bayani da kai na cewa za a haɓaka tattalin arzikin 'yan Jigawa a wannan karo, wannan shi ta ce alƙibla, kenan za mu sa ran ko 'yan Jigawa za su sa ran ganin kamfanoni da masu masana'antu za a dinga hada-hada don ƙarfafa gwiwar tattalin arziki kamar yadda aka yi ta tunani dama Alhaji Badar Abubakar zai matsayinsa na ɗan kasuwa.
To kamar yadda ka ji dai a zuwanmu mun kawo masana'antu wanda sun kafi sun kai guda goma, kuma kamar yadda ka sani sa masana'anta duk wanda zai sa riba zai nema, sai ya tabbatar cewa sa masana'antar nan za ta ba shi wannan riba. Muna tuntuɓa lungu da sako da duk wanda muka san mai sa hannun jari ne a Najeriya, muna tuntuɓarsa, kuma muna fidda abubuwan da muke ga idan an sa jari a shi a Jigawa za a ci riba. Da yardar Ubangiji za mu ɗora haka. Da lokacin da Dangote ya gama gidan shinkafarsa, Li ya gama gidan sukarinsa, za a fara samun wato tattalin arziki mai inganci. Kamar yadda na faɗa, kuɗin shiga kaɗai na ciniki na Li Group
a shekara daya in an gama wannan masana'anta yafi yawan budget din jiga na shekara daya. Haka Dangote Rice, haka wayannan sauran rice mill din da aka kafa a yanzu. So idan muna samun masana'antu irin wannan suna kawo tattalin arziki mai habaka. Mutane za su samu abinci, za su samu aikin yi, kuma manoma za su samu riba a noman da suke, kuma za su samu taimako.
Alhaji Badaru Abubakar kenan gwamnatin Jigawa a yankin arewacin Najeriya. Kimanin makonni uku da suka shude ne a can Kaduna aka kaddamar da tashar nesa da teku ta sufuri ko jigilar kayayyakin da ake safara su ta ruwa daga kasashen ƙetare a wani mataki na sauƙaƙawa ƴan kasuwa wahalhalun fitan kayayyakin su. Hajiya Karimatu Usman da ke zaman darakta mai kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya a hukumar kula da harkokin sufurin kayayyaki a tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya, wato Nigeria Shippers Council, tayiwa abokin aiki Nasiru Adamu Ali Kaya ƙarin bayani game da nau'ikan kayayyakin da aka amince ƴan kasuwa su yi safara su a wannan tasha ta garin Kaduna.
Daidai, ina farin cikin cewa an samu wannan ci gaban kuma a jihar da ni nake Obasin. Ba abinda zamu ce a wannan zone din sai dai mu yi Allah godiya mu ce alhamdulillah. Cikin kayan da ake shigowa da su a wannan tasha akwai mashina na harka aikin gona, akwai abinda ake kira complete lockdown pass, wato injina ko mashina ko na mota ko na su AC ko na mai dide kayayyakin machinery ko kayayyakin wuta ko wani abu da ake kawo su daddada. Akwai wannan takaddar da ake shafa a bango da ake ce ma wallpaper dan gyara gida, ana shigo da su. Akwai kayan gini, sannan kuma akwai kayayyakin kamar su pompuna, su kan pompo, su daron wanke hannu da namasai da ire-iren waɗannan ababen. To cikin kayan da ake fitarwa, wato ma'ana ake safara su waje, su kuma akwai gyada, akwai sobo, akwai citta, sannan kuma akwai kahonsa. Mun samu waɗannan guda hudu an fitar da su, wasu an kai su Europe, sauran kuma an kai su India. To muna fatan cewa bisa abubuwan da gwamnati ta ba da ka'ida ta yadda a fitar da su, muna sa ran wasu ma za su ƙara zuwa suna fitar da kayan su ta wannan tashar jirgin ruwa ta cikin.
Wato hajjar Karimatu, wasu kamar irina za mu yi mamakin menene ake yi da kaho, wata gilidan yayin ka saniya sai a jefar da kahon, ba mamaki sai kowan zamai ne suke amfani da kahon wajen yi wa mutane kaho. Shin yake da kaho ne ake fitar da kahon waje?
To mu dai a sannin mu yanda muka ji aka faɗi, tunda su masu fitar da shi ba su gaya mana, amma wasu sun ce ana hada shi cikin kamar garin magani, wasu kuma cikin harka kayan gini, duka ba inda ba amfani da shi. Kamar misali ne soko, shi ma akan sa cikin harkan magani, akan sa cikin kala abinci ko sabulu ko wani abu dai. So duka dai ba za mu ce ta kamar mega shi ba, amma mukan ji cewa an sun fitar da shi ga abin da ake yi da shi.
Masu sauraron wannan rantsawar, idan suna da sha'awar fitar da daga cikin waɗannan kayayyaki, wani mataki za su fara dauka ne?
Na ɗaya, za su yi rajista da Export Promotion Council su samu lasin na export. Na biyu, su sake koma Export Promotion Council ɗin nan, ko kuma su zo Shippers Council su nemi abin da ake kira baya, wato wanda zai sai kayan su a ƙasar waje. To daga nan ne in suka yi wa'annan, sannan su ci gaba da hudda da shi baya din, shi zai faɗi musu adadin abin da yake so da kwalitin abin da yake so. Sannan kuma za su nemi lab, za su yi yarjejeniya da shi mai sayan kayan, zai faɗi musu inda lab din da yake so su je su gwada specification din kayan nan da za su tura mishi. In ya amince an daidaita, sai kuma a fara sayar. Za a shiga ko karkara ko a je kasuwanni irin su Dawano a sai kaya, sannan a nemi su wa'annan forwarding agents. Kuna ji ana clearing a forwarding, clearing na shigo da kaya, forwarding na fitar da kaya, wa'anda za su taimake su da yin sauran takardun da ake haɗawa na fitar da kaya. Daga duk inda suka samu wata matsala ko suke neman ƙarin bayani, sai su shiga ofishin Shippers Council a duk inda suke, su je don karin bayani. Idan Shippers Council ba ta da wannan bayanin to za ta tura su daidai wajen hukumar da ke da wannan bayanin da za a ba su.
Hajiya Karimatu Usman kenan ta hukumar Najeriya Shippers Council da kula da jigilar kayayyaki ta tafiyar jiragen ruwa a Najeriya.
Za ka batar sai na ni yuzina ni san a kwakwalwa zo ka kashe ta hanya.
Masarare kashin shirin darsin can yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Suru Adamu Ali Kaya da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim Kuri da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako.
Zan fara sharhin jaridan ne da jaridar Dilde. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na magana ne akan ziyarar da uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari, wato Aisha Muhammadu Buhari, ta kai jihar Katsina, wato mahaifar mijin nata kuma shugaban kasa. A lokacin wannan ziyara dai, kamar da jaridar Dilde ta rawaito, Hajiya Aisha Buhari ta bayyana rashin jin dadin ta dangane da rashin kulawa da gwamnatin tarayya ga masu gudun hijira sakamakon rashin tsaro, inda ta kada baki ta ce dole ne aiwa al'ummar jihar Katsina aiki a kuma kula da su, musamman idan aka yi la'akari da dambin ƙuri'un da suka sakawa mijina a zaben da ya gabata, in ji uwar gida Aisha Muhammadu Buhari a lokacin ziyarar da ta miƙa gudunmuwa ga masu gudun hijira 25,000. Sai kuma jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da Toronto, cewa jihar Lagos ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya da tafi kowa bashi, inda ake binta bashin fiye da naira triliyan daya. A cewar jaridar ta Sahara Reporters dai, bayan jihar Lagos sai kuma jihohin Edo da Kaduna da Cross River da Bauchi. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar dai ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo gida Najeriya bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar Saudiya domin halartar taron kungiyar kasashen musulmai ta duniya da 14 a birnin Makka. A lokacin taron na OIC dai, jaridar ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gode wa kungiyar da kuma sauran kasashe da suke taimakawa Najeriya kokarin da take na yaki da ƴan ta'adda musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Haka kuma ya yaba wa kungiyar ta OIC dangane da alƙawarin taimakawa Najeriya da sauran kasashe masu kula da tafkin Chadi na farfado da tafkin, wanda kuma zai samar da ababen yi ga mutane kimanin miliyan 30. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta rawaito wasu masu garkuwa da mutane na shaida wa ɗaya daga cikin wanda suka yi garkuwa da shi a ƙarshen mako, cewa fatansu shine su yi garkuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A hirar da jaridar ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi akan hanyar Samunaka zuwa Jos, ya ce masu garkuwa da mutanen sun shaida musu cewa suna so su yi garkuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun dai ya ce an karɓi naira miliyan 3.5 a hannunsu kafin a sako su. Ita kuwa jaridar The Guardian, wani labari ta rawaito mai nasaba da mallakan bindigogi a Najeriya, inda ɗan majalisar wakilai, in ji jaridar ta The Guardian, suka yi watsi da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari aka ce ya ɗauka na rataba hannu a kan wata doka ta soke lasisin mallakan bindigogi a tsakanin al'umma. A cewar ɗan majalisar dai, wannan mataki da shugaban ya ɗauka zai ƙara baiwa ƴan ta'adda da ke da makamai kai harahari akan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babin Gida, yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausar murya Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurkan su yake da Najeriya. Ina tsaya ga manyan masu kuɗi jihar Kano da sarakuna masu kuɗi jihar Kano waɗanda sun kamallaki miliyan account ɗin su, musamman wai a takaice. To in dai adalci gare ku, kuna son a rage rantsabin talauci. To ina son ku duk wata a ce naira 2,000 account ɗin shi a tara matalakawa da haka sun saki a wasu idan da gaske suke yi amma har ta yaya ko manyan masu aziki suke yi talauci ya yi talauci akwai wanda suka da sayan su irin kun ko adana kuɗi mutum guda da biliyoyin kuɗaɗe ya aje kuma ga talakawa suna cikin wahala har ku kai kuna suya su ku ji tsaron Allah.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana dan Jeje Kadara jihar Niger Nigeria ina kira da gwamnatin jihar Niger don Allah da Allah ga mai ka sanan ga gobe ranan ta da falla to sai ya kasance yan laka da ba samu kudin su ba a ce maka a zo sai kasance yau ranan mun da kasance sun samu albashin su saboda dinni saboda yaran su suna cikin takaici kuma sai a yi masa kayan sallah abin da samu ba to Allah ya sa gwamnatin jiha ta biya masa hakokin su na mai ka talaka kanan wannan jihar ne ga gaba daya Allah ya ce maka Allah ya ce ku.
To kafin mu karkare ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Imamu Alhaji Bello, Chief Imam Santara Musamman Hausa, Abu Masjid Kowari. Wata Ramadana Allah ya saukar da Qur'ani ciki, ya saukar da Injila ciki, ya saukar da At-Taura. Insha Allah Rabbi muna kira ga ƴan uwa musulmi do Allah a sani cewa shi hawan ga azumi kamar sallah shi ke akwai abin da afarin da shi akwai abin da sunna shi akwai abin da ke bata shi da fatan kuma duk wani aiki wanda ka kudurta zaka yi Allah zai baka ladahiya da watsanni wadanda ba irin wannan wata ba Allah shi na lillinka ayyuka a cikin wannan wata yadda mutane suke tsammani ina kira ga ƴan uwa na musulmi a ji tsoron Allah a kyautu zamantakiya a cire gaba da juna Allah ya tsaya wasu bihamdillahi jami'a wala tafarraqu Allah madauki sarki ce ko hada kanku ka kura raba dan shi wannan wata Allah madaukakin sarki yace wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya kawaita aljanna a ciki ya kulle kowa huta alal mu'minin ga mu'mine insha Allah rabbi ina kira mutane da Allah madaukakin sarki yace ulul sabila zaka bila ke mutu no izu hasana don haka ina kira ga ƴan uwa na musulmi dukkan wanda ya san cewa Allah ya sa wannan wata ya same shi na rayi to yi kokari shi azumi kuma ba azumi dai kai ba kai suwa akwai kiyaye azumi ga gaba irin na mutunci da mutane da ba kowa haƙinsa gwargwado abin da Allah ya faɗa ma in ka tashi aiki idan ka yi aiki Allah ya yi alƙawarin su ya linka maka saboda ba wani shedani wanda Allah bai kama shi ya ɗaure ba ina kira ga ƴan uwana musulmi Allah ubangiji shi sa mutane yanzu sun na yi kira haka gare su amsa mini da fatan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kowa ina fatan ubangiji Allah shi sa wannan aiki da muke karɓe ni.
Madalla baba bai nisa ba gashi na ya sake shigowa da takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na Joint Base Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8:30 na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London. Sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na Air Force One a ziyarar aiki da zai gudanar a Turai. Trump zai gana da Queen Elizabeth na biyu, zai kuma halarci bukin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaki da Turawan Nazi a Birtaniya. Kana zai yada zango a Ireland. Amurka ta shirya ba tare da wani sharadi ba ta tattauna da Iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Lahadi, amma ya kuma bayyana shakku ko Tehran din za ta amince da wata sabuwar tattaunawa. Ya ce mun shirya mu shiga tattaunawa ba tare da wasu sharuɗa ba kafin tattaunawar, mun shirya mu zauna da su, Pompeo yana faɗa wa manema labarai a Switzerland. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai akan tungar sojojin Siriya ya kashe soja ɗaya kana ya raunata wasu biyu, kana ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatan labaran Siriya. Harin da aka kai kan tungar soji na T4 a tsakiyar lardin Homs yana zuwa ne sa'o'i bayan da Isra'ila din ta kai wani farmaki a Golan Heights da ke kudancin Siriya. Isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin ba akan tungar sojin.
Sai a gaida baba masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na satire wurin sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri cike har da ilimi garkuwa dan adam na yaso farande. Kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma sauraron shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya garzayawa shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin ci gaba da muhawara ko kuma bayyana ra'ayoyinku. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makili da ya karanto labarai da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu Nayo Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.